masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa ko kuma sashin Hausa.com masu gabatarwa
mu'azzu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari a yau za mu duba batun ƙara ciyo bashi da Najeriya ke shirin yi
kara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki basu gani ba sun ciyo in can ba su kan basu biya ba shine suke so su kara daura ma wani
to shin menene matsayin ƴan Najeriya ko kuma tsayar matasa game da karowa Najeriya nauyin bashi
a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni ba na goyen baya tunda karo na uku kenan in an karbo kudin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata wajen talaka sai makali a sama.
Ra'ayina shine idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban kasa duk ayyukan da ya bayar a yi da wannan kudi ya bibiye su. Matsalar da muke fuskanta idan an bada kudi a yi aiki ba a bibiya.
Da wannan shiri domin jin dukkan abubuwan da muke dauke da su. Haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke shirin ƙara ciyo bashi daga kasashen waje. Shin kuna gani wannan da ba daura shugabanni gobe shugabannin gobe ko matasa nauyi bane a gaba? Za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka ba mu.
To ga waɗanda ba su samu damar bayyana mana ra'ayoyinsu ba akan wannan batu na ciyo bashi, za mu bude muku layin waya domin ku kira na ku ra'ayin lambar mu ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5 sai ku biyo mu domin cin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook.
To amsar mu ta farko ta fito ne daga Usman G. Jibril Funtuwa wato a jihar Katsina. Yace a gaskiya ko da shugaba har zai amso asusun IMF baki daya na imani da Allah ba zai ba mu kunya ba ba kuma zai zura ido su sulale ba kamar yadda gwamnatocin baya wato kamar gwamnatocin baya suka yi kenan
babu ma mai ji za a ranto ko an ranto
to ba
sai kuma an sansani su mai shinkafa son yace yau da gobe ikon Allah gaskiya bai kamata gwamnatin Najeriya ta ciyo bashi ba domin yin hakan tamkar daurawa shugabannin mu na baya ne gadar basussuka
to fa lalle fa to sai kuma Nasiru Kainuwa Hadija yace bashi hanji ne ba kasar da ba shi akan ta ba wato ko ta kasa akwai bashi biyu hasa kuma kun sani bashin da ake bin Amurka ninkin ba ninkin wanda ake bin Najeriya ne dan haka mun amince a ciyo bashi matakar talaka zai gani a kasa
yanzu an gani
wato ya kuranta cewa wai bashin da ake bin Amurka da kuma to ai ba
akwai abubuwa da yawa
ba ma haka da kasa guda biyu
sai kuma amsar Adam Taylor Gurum Hausawa yace daga jihar Plateau yace assalamu alaikum yau da gobe a matsayina na dan kasa kuma mai kishin kasar shi samsam bana goyen bayan ciyo bashi da shugabannin mu suke yi domin hakan na yin kutse wajen hana shugabanni masu zuwa aiwatar da aiki sai a bar su da biyan bashin da mu ƴan kasa ba ma ganin alfanin shi
to sai kuma kaka Alhaji Bakar ne Gurusuma da Masak shi kuma cewa ai ba yau bane ake wato lafta al'umma Najeriya bashi dan a shagiya a dubu mun goya baya
to alkin shi ba Nuruddin da sai yace wannan ba adalci bane don kara durkusa kasa da mu shugabannin gobe wannan ba daidai bane
to madalla karshen ra'ayin ku kenan mun gode sai a cigaba da aiko To kafin mu kai ga zauren tattaunawa da wakili mai shirya zamu je jihar Kano inda zamu ji ra'ayoyin wasu matasa game da wannan maudu'i namu.
Sanana Allah ta ciya mun. To ra'ayina ni aita kasa ba ma kasa ba duk irayin dan adam da ya gana mu'amala da kudi. To baya zama wani shi kade sai da wani. Saboda duk kasashe musamman mu nan Afirka kahin da muke yi wasu ne suke dafa mana muke tai ta hanyar bashi ta hanyar tallafi wani abun ya zama tallafi ne akai mana wani abun kuma bashi ne sai a biya kawai dai abin da ni nake duba kai shine ba karbo bashin ne matsala ne a guri na ba yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden idan shi shugaban kasa ya bada umarni ayi kaza to bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kudaden ya kai inda ake so a kai je ko kuma abin da ake so a yi din an yi shine kawai ni dai buri na yawarta ne zan ba shi kasa man
sunana Abubakar Sani a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni bana goyen baya tun da karo na uku kenan in an karbo kudin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka sai makali a sama idan jin dadi ya zo a kasan nan tsadari su suke jin dadi amma idan wahala ce talaka shi kullun shi ke shan wahala saboda haka jema mai tabalan ta na yau ga misali titin nan na Maiduguri Road tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba so irin wayannan abubuwan ga sanan da yawa ba su lissafa ba kasan nan saboda haka ba ma goyen baya gaskiya ciwo ba shi
sunana Yahaya Adamu abin da zamu ce da wannan bawan Allah idan wannan rance zai zama alkhairi a ga ƴan ƙasa to ubangiji Allah ya sa a karbo su kuma Allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasar
suwana Bashir Muhammad ya kasai gaskiya wannan bashi siga da ake karbowa ba su da amfani a gare mu saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi amma kuma har yanzu ba an bata komai abin da aka yi da su ba to kuma gashi ana dada karbo wayansu kuma bashi wanda yake wannan bashi yaya da jikokin jikokin ma nan gaba in sun zo suna cikin matsala gashi a cikin matsalolin da ake fada za a yi da kuɗin babu abin da mu muka gani gaskiya ba wanda zai fito ya ce da kai ya amfana kai tsaye da irin wannan kudade da ake karbowa kuma kuɗin nan kullun ninkawa ake kuma kuɗin nan kullun ƙara ninka mana bashi ake yi wanda yake gaskiya mu ba ci gaba ne a gunmu abban mu a hakan ma alhamdulillah tun da yake kamar inda yake ikirarin kasar mu da arziki da kuɗi da komai to har yanzu mutane kalilan ne suka rike kwatowa da ake cewa an yi ko wani abu gaskiya mu ba mu gani ba sannan kuma ce a ƙara mana bashi to ƙarin matsala ne da mu talakawan ƙasa na ƙasa zamu shiga
sunana Hamisu Abdu eh ra'ayina shine idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban ƙasa duk ayyukan da ya bayar a yi da wannan kuɗi ya bibiye su matsalar da muke fuskanta idan an ba da kuɗi a yi aiki ba a bibiya rashin bibiya shine babban matsala amma in dai za a bibiya a ji inda aka sa su aikin da aka bayar an yi abin da ya kamata ai ba wani matsala bane ba ƙasar da ba ta cin bashi su ma America suna cin bashi duk wata babbar ƙasa tana cin bashi amma ana bibiyar ina aka kai wannan kuɗin da aka ciyo bashi mu shine fatan mu kawai
sunana ya ugarba can baya mai girma shugaban ƙasa Babangida ya ciyo kuma da sai da aka bibiyi mutane aka tambaye su wasu suka amince wasu ba su amince amma duk da haka shugaban ƙasa mai girma ya ciyo wannan bashi har ta zo kan mai girma shugaban ƙasa Obasanjo shi ma ya ciyo to gashi ta zo kan mai girma shugaban ƙasa Jonathan shi ma ya ciyo gashi kuma Allah da kaddara ikonsa ta zo kan mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayina na talaka idan an ciyo wannan bashi bukata ta mu ga cewa Allah ya bashi ikon an yi wa jama'a aiki ya juya ya bibiyi mabiyansa in an sa su wannan aiki irin ka bibiyar su
Mahmud Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da zamu leka zauren tattaunawa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya jagoranta game da batun ƙara ciwo wa Najeriya bashi. Na kikira gare ka.
To masaru assalamu alaikum, muna da malamai a zaure guda uku waɗanda zamu dubi lamarin bashin da ke kan Nigeria kididdiga a ƙarshen wannan shekara da muke ciki take nuna cewa ya kai trillion 25.7 wato kusan trillion 26 kenan. Za ku ji sunayensu daga bakin su.
Sunana Musa Aliyu Sarkin Yaki daga karamar hukumar Zaria cikin gundumar Kaura.
Hajiya.
Sunana Sarah Abubakar Zazzau wacce aka fi sani da Saratu Rimish.
Sunana Ismail Sahabi daga nan tudun wadan Zaria.
Menene kace ganin makomar Nigeria game da wannan bashi na trilliyoyi dake kanta?
An isa lol ikaraka fun in magana akan makomar kasar. Wannan bashi da shugaban kasa ya rubuta wasiƙa ya rubuta majalisa ta tara. A lokacin wancan majalisa ta 8 ya rubuta suka ce a ba za su bashi izini saboda wasu dalilai. To a yanzu wannan majalisa kusan tashi ce ya rubuta musu yana so a ci bashin kusan dala biliyan 29.96 kusan biliyan 30 kenan. Kusan abubuwan da duka ya rubuta a takardar za a yi abuwa ne da suka shafi harkar wutar lantarki da mining da harkar agriculture noma da kiwo kenan, sai harkar lafiya da ruwan sha da kuma harkar ilimi. Ka dauko ita kanta power kusan shekara 40 a Nigeria ana cewa za a yi Manbila power project, wanda Manbilan nan ita ce in aka yi ta mutanen arewa za su samu wutar lantarki. To tunda shugaban Muhammadu Buhari yazo ake yaudaran talaka musamman yan arewa akan Manbila power project. A shekarar 2016 ya sa kuɗi, shekarar 2017 an sa, 2018 an sa, 2019 an sa, 2020 an sa. Yau sai ga minista ya fito ya ce ko share wurin nan ba a yi ba. So yanzu kuma za a ci bashi dan sunan za a sa a harkar power da wannan harkar Manbila. Kudaden da aka sa a bai mai aka yi da su.
Amma dai ka san irin wannan bashin ai waɗanda ke bayarwa su kan sa ido akan abun. Kila wannan karan Manbila ta fara aiki.
To Allah ya sa a gurguje sun ce za a sa harkar mining da harkar titina. Yanzu dubatan daga Abuja zuwa Kano shekara nawa ana aikin nan kullun mutane ke mutuwa. Yanzu gwamnati ba ta iya ba da kuɗi a ƙarasa aikin ba sai an ciwo bashi. Harkar noma da kiwo. Najeriya muna da sama da hekta miliyan 30 amma tunda gwamnatin nan ta hauta ce tana tallafa ma manoma. Su kan sun fito through Anko Boros program sun ce sun tallafa ma manoma kusan miliyan 1,100,000. Amma ka je kauye ku ka tattauna da manoman gaskiya. Shin mutum no suka samu wannan tallafin? Shin gwamnatin tarayya hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari hekta nawa ya je kauye ku daji ya gyara inda ba a noma? Yanzu mutanen da ke Birni idan za su yi noma a hekta ana ba da har 30,000-40,000 a hekta ɗaya in za a baka aro ka su noma shekara ɗaya. Babu wuraren noman musamman arewa. Idan ka zo magana harkar lafiya, yanzu manya-manyan asibitin gwamnatin tarayya musamman teaching hospital mu a nan garin an yi lokacin da idan ka je asibitin ma wari yake. Asibiti ba inda kake neman lafiya. Globe in ya mutu mara lafiya ke hada kuɗi su sai globe su sai wasu abubuwa su ba su hada kuɗi su sai chemical da za a wanke bayi.
Amma duk wannan abubuwan ne suka sa ake so a ciwo bashi ai dan ai maganin.
Kara biyar me akai duk basussukan da aka ci a baya in ka zo harkar ruwan sha kashi sama da kashi 40 na mutanen Najeriya ba su da ruwan sha tsaftatacce da za su sha. An ce sai an ci bashin $30 billion kannan za a sa a harkar ruwan pompo. In ka zo maganan ilimi, wancan gwamnatin an yi yarjejeniya akwai need assessment fund an ce za a bada 1.4 trillion malam in isalul ikara. Akwai bashin da wannan gwamnatin ta fara ci shekarar 2015 na biliyan 1,300,000,000 wanda suka ce za su gyara northeast. Abun kunya, shekara nawa yanzu daga cin wannan bashin? Me aka yi a northeast?
Wato kace kace cin bashin nan bashi da wani amfani?
Gaskiya ni ana watanani a shekara biyar koko kai kanka maganganun da kai dazu a shimfidar da kai in baka manta ba. Daga shekarar 16 na wancan gwamnatin sun ci bashin kusan trillion 12 ne da biliyan 600 a shekara 16. Kuma kaga ayyukan da aka yi daddade cewa sun yi banna, an yi banna wanda ba a taba yin ta ba a tarihin Najeriya a shekara 16 nan. To amma abun mamaki muna ta zagin PDP sai ga APC ta zo a shekara 4 ta ci bashin trillion 13 da biliyan 1. Wasu ayyuka aka yi a ƙasa wanda talaka zai shaida a shekara 5.
Ba ga shi an fara ganin jirgin ƙasa na kar kaina da kai komo a ƙasa ba.
Jirgin ƙasa a waccan gwamnatin suka yi sai da suka yi kashi 85 ƙarasa gwamnatin nan ta yi. Isa Lol Ikare yanzu a shekara 4 an ci bashin trillion 13 da biliyan 100. Kusan kace yafi abin da wa'ancan gwamnatin da muke zagi a shekara 16 suka ci. Kuma yanzu aka ƙara cin bashin biliyan 30 in baka manta ba. Shekarar da ta wuce bashin da ake biya fa a budget din shugaban Buhari kusan 2 trillion biyu da wani abu aka biya a 2019 wanda capital expenditure aikin da za a yi matalaka a ƙasa kusan trillion biyu ne da kusan billion 900
mana sahabi
2020 budget da aka yi bashi kawai debt service da za a biya provision a budget in 2020 trillion biyu ne da billion 450 aikin da za a yi matalaka trillion 3 da dan wani abu ne misali
bari mu je wurin Hajiya Saratu mu dubi ana maganar Hajiya ku kuna kallon yadda kasa ke tafiya da kuma yadda ake da bukata na ƙara inganta wannan kasa saboda kuna cikin wanda kuka yi kuka a baya cewa babu ayyukan cigaba to yanzu ana ta samu kuɗi za ka cigaba kuma ana kukan bashi ya ci kallon bashi na Hajiya Saratu
to in an so bashi din ma me za a yi da shi wai
inganta kasa
shekara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki basu gani ba sun ciyo in can ba sukan basu biya ba shine suke so su ƙara daura ma wani bashin a Najeriya kenan duk wanda ya zo ma kenan shi ma ba abin da zai iya yi sai dai ya dinga biyan mana bashi ba su da wani aiki ni ban ga wani aiki da aka yi guda biyu ko uku wanda za a ce gashi an yi ta a gwamnatin APC ba
ina maganar da ake na wannan hanya da ake ganin tintin fil a zartun lokacin soja hanyar Abuja zuwa Kano yanzu gashi ana kafce ta ana yin sabuwa
idan hanya za a yi hanya akan lokaci mana mutum dubu nawa suka mutu har wani sojan haya suka dauko a lokacin rana wata ta Laraba da akai wannan goslo din na kwana sai tun daga Abuja ta ho sai da ne kwana ɗaya da wuni ɗaya akan hanya suka dauko wani sojan haya wai shi dan ai na fito a nagarta ne magana yace wai hanyar nan wai ba ɗan custom bai custom ne suka fito hanya wai a ce custom ne za su fito mana tsakiyar hanya wai suna binciken mai daukar buhu ɗaya na shinkafa wannan wace irin bala'i ne buhu ɗaya na shinkafa mutum dubu nawa suka yara nawa suka fada a gurin suka sumi saboda ruwan ma da zamu naira 50-50 muka dinga siyan fiyo wata wannan haka ake gyara
ai duk wannan matsanancin rayuwar da matsalolin da kuke gani ake so a ciyo bashin dan a inganta kasar
kash ni in kana maganar bashin na zuciya ta kara fitin abin nan take saboda menene zai sa a ciyo bashin wai da abu da aka ciyo komai bane sai yanzu za a kara ciyo mai bashi a daura mana wata masifa kenan wanda yazo gaba kenan kaga ba abin da shi ma zai mana sai dai ya biya mana bashi ko in kuma mai zuciya irin tasu ce shi ma bashin zai kara ciyo mana shikenan mu an gama da mu an kashe mana kasa
amma ana cewa bashi hanji ko a daidai kun mutane bare kuma gwamnati an ce duk duniya ba kasar da ke rayuwa ba bashi
waita akwai kasashe da yawa wanda suke rayuwa babu bashi koda za su ciyo bashin ma ba kamar irin haka ba ayyayi yawa da in ma an ciyo bashin mu ba mu damu da bashi ba amma da ana gani abubuwan da ake yi ne mu ba za mu damu ba amma a ciyo bashin mu ba amma a maganin komai sai dai yasu su dinga kaso suna rabawa to kan me za a dinga ciyo mana bashi gaskiya ba mu yadda ba
ku gamsu da abubuwan da akai a baya da ba su kan da karba ba
to wai me akai kai me akai a bayan
yanzu kike ce ba abin da akai a gwamnati irin na cigaba da ake gani a wannan kasa
su fito su faɗa abin da suka yi mana akan wannan bashin trillion da suke faɗa sai in banda wahala mutane suna wahala talakawa da suka yi jajirce suka zabe ku suna cikin wahala da masifu kala-kala
je ya saru tukin dauko rigar siyasa bari mu je wajen dan siyasa musamman ganin cewa kina magana cewa ina akai me akai alhajin Allah menene kuke ganin wannan kasa za ta amfana da shi akan maganar bashin nan
to alhamdulillah mun yanda masu magana suka yi bayanan su babu shakka kowa da kaje magana yayi shi ne a bisa kan hujjar shi da dalilan da yasa yake ma tunda aka fara siyasa dawowa jamhuriya nan da muke ciki babu shakka mu mun ga abubuwa na ci gaba a cikin wucin nan gwamnati fiye da gwamnatocin da aka yi su a baya tunda aka kirkiri Najeriya ba a taba samun gwamnatin da ta tallafi manoma domin kokarin su tsaya da kafansu kamar wancan nan gwamnati akwai program wanda aka yi su akalla kusan kala 4 zuwa 5 wanda kuma al'umma ni na gani da idona waɗanda suka ji suka amso waɗannan abubuwa kuma suka gudanar da aikace a kansu na farko akwai fannin noman masara wanda mutanenmu sun shiga cikin wannan program sun amfana kai wakiliyar ma da take raba abubuwan ma'aikatan waɗannan ne sannan abu na biyu game da magana na titi wanda ya taso daga Abuja zuwa Kano a baya ga wannan ma akwai daga Maiduguri zuwa inda misali ake bukatan ya kai a arewaci da kudanci duka ana yin waɗannan aikace-aikace kuma an bar titunan nan sun lalace fa duka a baya. Shi kuma tunanin shi ne ya ga ya dace da cewa me za mu yi domin mu taimaka ma al'umman ƙasar nan su samu sauƙin rayuwa duk da an jefa mu a baya. Kuma wanda duk yake kokarin ya fito da kai daga cikin ramin da ka fada, to haka nan fa za ka yi hakuri da irin turjiya da za ka iya fuskanta da yanda za a yi a fito da kai zuwa wannan.
Amma kana sare da wasu suna fargabar cewa ciwo bashi a narka shi a aikin da ba zai haifar da riba ba shi hadari ne.
Babu shakka akwai mafita game da wannan bashi da ake bukata akan.
Me mafita?
Yana bukatan dukkanin dan Najeriya wanda ya daga kan shekara 30 da ya tsaya da kafan shi. Abubuwan da muke da su a baya ba su wadace mu ba ta yanda za a yi dan Najeriya ya tsaya da kafan shi. To kaga dole idan har kana son ka ƙara bunƙasa ƙasanka ko al'ummanka, abinda kake da shi baye da yawa, dole ka nemo rai idan har kana bukata. So don haka mu muna taya shi addu'a ne game da yanayin yanda yake tunani da ƙasan yake son ta zama.
Amma ba ku fargabar cewa yawan ƙaro bashin da ake kuma yana ƙara adadin kuɗin da ake warewa don biyan bashin?
To ai shi wanda duk ba zai mu'amala ma da bashi ba, to ya koma gida ya zauna. Ita kasuwancin duniya ko kuma tafiyar da mulki na duniya dole sai da kuɗi, sannan za a samu nasarorin abubuwan da ake bukata. Kuma baka isa ba domin kana shugaba ka ce dole duk abin da ka taso sai ka kai. Don haka mai girma shugaban ƙasa, mu kiran da muke a gare ka, haka na dama dukkanin wanda zai yi shugabanci dole shi ya rufe kunnen shi ɗaya ya kuma buɗe ɗaya domin jin koke na al'umma. Amma abin da kake bukatan ka yi ita ce ta nasara a ga mutanen ƙasa, to wallahi ka rufe idan ka kuma toshe dukkanin kunnuwan nan naka domin mu samu nasarar da muke bukatan mu samu.
Amma trillion 13 da ake maganar gwamnatin ba
11 ne
wanda Buhari ya ciyo? To amma sha
ita gwamnati ne ta gabata, ita ne take da 9, ka fahimce ni? Ita kuma muka zo muka yi 11 abubuwan da muka yi.
To ai 25 da doriya ne yanzu, daga ina sauran suka zo?
22 da doriya ne a yanzu ne ake bukatan tala 28 misali da wani abu shine zai kai 50 da wasu ƴan dugunni.
Kun gamsu da abin da aka yi da bashin da aka ciwo?
Babu shakka.
Za a iya biyan bashi da irin wannan wurare?
Ai shi ba wai talakan ne ya biya ba, aya za a yi a kafa al'umma. Ita gwamnati ita ta san yadda take samar da kuɗaɗen da take yi har ta biya bashi. Mu talakawan da ke ƙasa misali ba dole ba ne mu tsaya mu biya waɗannan abubuwa. Amma mu maganin bambance-bambance masu yawa tsakanin gwamnatocin da suka gabata a baya da wanda muke da su a yanzu.
Hadda Saratu, kun ji ba ku ne da maganar biyan bashi ba kuke ta ɗaga jijiya wuya gwamnati ta sai da shi ta biya bashin nan?
To aini abin ma ne ya ɗaure min kai maganganar da yake yi, saboda ka san menene? To shekara 5 ba a ba matashi talakan Najeriya dama ya tsaya da kafinsa ba da suka yi. To yanzu shekara ku ne da yake su ba mu dama mu tsaya da kafafunmu?
Hajiya, sai yaushe ne 'yan Najeriya za su gamsu da shugabanninsu a ba su dama maganar ciwo bashin da za a inganta ƙasar nan ya samu jindin zama tunda kasashen da suka ci goma suna karbuwa?
Magana bashi mu 'yan Najeriya talakawan Najeriya wallahi ba ma san bashi, saboda abinda jiya tai ba ta yi ba gobe ma ba abinda za ta yi.
Wai sani ko ku samu gara basa irin lokacin Obasanjo da aka nemo aka yafe ba su sukan ila nan kuma an gina ƙasa kuma kasashen duniya sun yafe mu.
Ka da ka ce lokacin Obasanjo, kai ma ka faɗa da kanka lokacin Obasanjo. A wannan lokacin ko an yafa bashin ba za su gaya mana an yafe ba. Wannan gwamnatin ko an yafe bashin ba za su gaya ba.
Amma wasu za su kila adawa ke don ana magana in dai karbuwa a duniya ne da kima da sanin ya kamata wannan gwamnatin ta fi waccan da ke magana.
Ai mu ba adawa mu, duk wanda ya san ANPP a tudun wada mu ya san mu ne masu son Buhari na farko, mu ne Buhari ma a zaria.
Kusa ku gudun mai?
Abin da ya sa muka gudun mai duk irin waɗannan abubuwan da muka yi tunanin cewa Buhari ya zo masha Allah mu ce sai Buhari nan ya zo to zai samu canji fiye da na da. To sai muka gagara ma na da din na ce to gara ma mu tattara kayan mu koma na da din mu haɗe mu dawo mu yake shi.
Amma ba ku ganin an kawo lokacin da in ƴan ƙasa suka yarda da shugabansu za su yarda duk abin da yayi? Akwai hangen da yayi tunda an ce abin da babbai hango yaro ko ya hauri mai ba zai hango ba?
Da kana magana dani ba yanzu ba, ni wallahi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kunya ya bani 2011 wallahi kuka yake yi. Inda ya hau ka taba ganin yayi mana kuka akan bala'in da muke ciki a sace mana ƴaƴa kanni yunwa kalla kallan masifu, ka taba ganin ya fito yayi mana kuka? Amma yayi kuka lokacin da Obasanjo ya mai da shinkafa dubu taliya dubu nawa ne ko shinkafa na yazo yace za ta koma naira 1,500 ashe tiya yake nufi?
Ta gaida na ikrar da tawagar sa. Yanzu kuma za mu so jin ra'ayoyinku masu sauraro tare da shawarwarin da za ku bai wa shugabanni gaba da wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kafin nan a shakata da wannan wakar.
Kira mun samu daga wane ne ma tukunna daga ina ake kiran kuma
sai ku araba asara ne ina kiran ku daga Bayelsa
Bayelsa to show mana sauraron ka menene ne an ka gama da wannan batu da ake magana na cin bashi
mu wannan cin bashi ba mu goye bayan shi ba in ka dubi a Lagos jiya Lagos ana tunanin ta yi kowace jiha a Najeriya tara kuɗi shiga bashin da ake bin su wallahi in za a tsaya a kwatanta wallahi suna yi masu state state uku kananan state suna yi musu albashi bashin da ake da so mu mai dada wanga bashin da Buhari yake so ya ci ba ba mu goyi bayan wannan abu bai wannan ana so a lalata muna kasa ne bayan ya tafi don wanga ba shugabanci bane na tsakani da Allah
to na Bayelsa mun gode kwarai da gaske da
yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna wa yake kan layi daga Kaduna
to a ajiya barkanku da al'asariya sa yammaci sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala ka ji maudu'in namu na yau
mun ji to kin ga da dai gwamnatin nan ba ma tambayan can an ce ka za mu ce me za a yi amma zan fara tambaya
me yasa
saboda ta ƙara shekara biyar kusan yanzu shekara uku ya rage do kuma ba wani abu da ya canza yanzu ban ɗauki miki misali akan wuta in ta ni ne zan ce kwata-kwata kar a ce bashi tun da wannan gwamnati ta zo wallahi tallahi wuta ban ga canji ba baya ma na gani da gwamnatin da ta gabata wannan fanga in kika zo wata board na fannin wata board ruwa sai a shi wata biyu uku hudu ba ba da leko fanfan ka ba kin gani yanzu ga hanyar nan nan daga nan Kaduna daga nan Abuja Junction ta hanyar Zaria kwata-kwata hanyar nan a fafashe ki kin ga ba a gyara ba ya ma fi da wancan gwamnatin lallacewa to da a ce sun gyara sai mu ce yayi amma muna tambayar su me za a yi da shi budget da ake na shekara biyar kudin tun daga nan ta mulki ba samu kwandala ba ne shi sa ba shi aiki ba in kuma an samu me ake da su kin ga ba dalilin da za mu ci a ciyo bashin
to Allah ya Murtala mun gode kwarai da gaske wato ka dauko bayani mai tsawo kwarai to da ga wani da kan auga kwara wani ne akan layi da kwara
assalamu alaikum warahmatullah mai magana Dalla Garba Dinawa daga nan kwara
to
a gaskiya ni a ra'ayina gaskiya ba mu goyon baya da a ce wannan bashi sai da muka duba Allah Najeriya Allah ya mata arziki kuma kasa ta mai wadata da tattalin arziki bai kamata ba in an ka ji hanyoyi na shiga muna da hanyoyin da muka mu za mu samu kudaden shiga waɗanda za a wa jama'a aiki
to na kwara to shi ma ya dauko bayani amma wayan da ya taka zai
yana shaki wallahi
kana tare da mu
shi ma duko bayani
layin ya shaki da shi daga lokaci kuma dai bai ba mu hadin kai ba lokaci ya zo
kai
kare daga sikiro masu rawa nan muka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da ma engineer mu ta yau Nashwan sai kuma wacce taimaka muka gabatar muku da shirin
Aisha Mu'azzam
tare da Nisar Fil Hashim gumin nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu muka sace lafiya